أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جمعة شاتكوس جواتن تكوس شكرا تدبو ليا da 436 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda shine ya dace da 5 ga watan 6 shekara ta 2015 a lissafin Turawa. Muna darasi na 31 a cikin wannan littafi na Shama'ilul Muhammadiyya da muke gabatarwa annabi musallacin albarka na Usman ibn Affan kofar gadan Kano. يوزا متشباب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم باب اللي كي مغانا أكن يا النبي صلى الله عليه وسلم أزن شنسا دا مغانا سا يكسن شي حتى مغانا يند النبي يكي مغانا أرويتو منا دم يكوي لشي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. حقيقة كيكاوان كوي ياكسن شيء غريب دنغني لمن زن الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى ما غنسا يندي كي أنشي مي كوي دا إتا دم فائدا تل هكموني دا بصيرة دا كي تترأت كي نطلق إنسا دا منطق إنسا صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا حميد بن الأسود عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد كسردكم كو سردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. حديث إمام الترمذي وما حديث حسن. نانا عائشة ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم تنا بام الأباري شيوا النبي صلى الله عليه وسلم بكسن شيء أكشنز أنشنسا يسردك سردكم كو يسرد سردكم yana sakin zance da gaggawa irin yadda ku kuke yi ba. Kalmar sard a larabci abinda ake nufi da ita shine wato as-sur'atu fil kalami wal isti'jal fi, gaggawa a cikin magana, far 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 far. Annabi baya wannan, ba mutum ne mai saurin magana ba, kawai yana magana ne a hankali, yana magana ne a nitse. So ita magana sauri 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 haka ba daidai ba ne, aibu ne, musamman a babi na karantarwa ko kokarin ka fahimtar da wani abu. Walakinnahu kana yatakallamu bikalamin bayyinin faslin, manzon Allah ya kasance yana yin magana wanda yake maganan nan ta fito a bayyane, shine bayyin faslin, kuma maganan manzon Allah jalla jalla take a rarrabe. Kalmar al-faslu a larabci daga fasala ne yafsilu infisalan, wato rarrabe abu. An gane ko? Yanzu wannan hulatta in na cire ta daga kaina na zare ta, sai in ce a fasaltuha ar-ra'si, na raba ta daga kaina. To faslin, in an ce faslin ana nufin abin da yake a rabe daga infasala, rabuwa kenan. To annabi maganarsa a rabe take dalla dalla. Ta ce har ma wanda ya zauna kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma zai iya haddace abin da ya faɗa idan yayi magana, saboda hankali yake yi, zaka iya haddacewa abin da ya faɗa sallallahu alaihi wasallam. Aisha ɗaya ce daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam tana ba mu labarin annabi yana yin magana a cikin nutsuwa, baya yin isti'jali, baya yin gaggawa. Daman babban manufa akan dukkan zance shi zancen ya isa ga wanda ake yi mai magana din kuma ya fahimta, har ma dai mutum zai iya misalta abinda aka umarce shi da ya ainihin wato aikata. Ba wai manufa in an zo yin magana a rikitar da mutane ko ayi abun ya zama abinda ake bukata ba a same shi ba. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da a ce akwai mai hadda, ba wai radio ba, ba wai abin recording ba, wani mai kiyaye magana zai ce zai kiyaye manzon Allah, zance manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko mai rubutu zai ce zai rubuta magana, annabi zai iya rubuce ta tas ba tare da ya sha wahala ba. Manzon Allah shine afsahul khalqi lisana, shi yafi kowa fasahar zance. Harshen annabi ba wanda ya kai shi iya magana sallallahu alaihi wasallama, kuma manzon Allah ba wanda ya kai shi zaƙin zance, zancensa yana da zaƙi sallallahu alaihi wasallama. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو قتيبه شين سلم ابن قتيبه عن عبد الله ابن المثنى عن ثمامه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلام ثلاثا لتعقل عنه. حديث امام الترمذي كما حديث حسن. انس بن مالك yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a ɗabi'arsa yana maimaita zance. Idan ya zo magana wani zubin yakan faɗi magana sau uku, litu'qala anhu, dan a haddace a kiyaye abinda shi annabi din sallallahu alaihi wasallama yake faɗa. Daman malamai suna cewa shi wato maimaita zance yana da fa'ida guda uku. Maimaita zance yana da fa'ida guda uku. Duk wanda ya maimaita magana sau uku, to yana son ka fuskanci abu uku ne a cikin maganarsa. Na farko, yana faɗa na farko ne dan ka ji. Idan ya daɗa maimaitawa na biyu, to dan ka haddace. Idan ya maimaita na uku, to dan ka yi tunani. Wannan shi ne fusaha'u, masu fasahar zance a duniya suka tabbatar na manufa na maimaita magana sau uku. Duk wanda ya maimaita magana sau uku, to abinda yake nufi kenan. Na farko dai faɗan farko daman dan ka ji ne. Fada ta biyu ka kiyaye, fada ta uku ka je ka yi tunani akan wani abin da aka yi. To manzo Allah in ya maimaita magana, to abin da yake nufi kenan, alaihi salatu wassalam. Kuma shi da mun an turo shi ne ya isar da sako ga mutane don waɗannan abubuwan uku su faru, ya jiyar da su, su kiyaye abin da ya faɗa, sannan kuma su yi tunani su yi aiki su bauta wa Allah dangane da maganganun da ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam. Sannan wasu malamai suna cewa daga cikin manufofi na maimaita magana da annabi yake yi sallallahu alaihi wa sallama shi ne, don misalin akwai yara, to za su kiyaye, matasa ma za su kiyaye, dattawa ma za su kiyaye. Yanzu yaro wani lokacin idan ka yi masa magana ɗaya baya ganewa, yaro ƙarami wanda ba shi da wayocin sosai saboda yarintar, sai ka maimaita masa. Matashi wanda yake kan ganiyarsa bai da matsala, la'alla yi ɗaya zai iya ganewa. Dattijo akwai wanda an kai mai magana baya ji, zai ce mai kace, saboda an daɗe shekarun sun yi nisa kunnen baya ji. Ka duba ta hikima na bawiya, kenan yana magana yana maimaitawa ne dan waɗannan wato al'umma kala uku din nan su fa'idantu da abin da yake faɗa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wani lokacin kuma yana maimaitawa dan idan buƙatar a maimaita din ne ta sa, yanzu akwai ai abin da baya maimaita in yazo karatun Qur'ani a sallah ai yana karanta ne kamar yadda kowa yake karanta Qur'ani, sai dai ita ma ayoyin akwai ɗaiɗaikun ayoyi da aka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam in yazo yana maimaita saboda akwai wani saƙo da yake so ya isarwa masallata. Ina fata ana fahimta. Kuma an ruwaito cewa yana jan karatun, yana yin sa shi ma karatun yana jansa sallallahu alaihi wasallam dalla dalla, ta yanda idan yana yin sallar zaka ji kamar da kai yake magana alaihi salatu wassalam. To wannan me yake nuna mana? Wannan yana nuna mana manzo Allah yana da tsananin kwaɗayin ya isar da alkhairi ga al'ummarsa da kuma mabiyansa sallallahu alaihi wa sallam. Addinin musulunci shine babban sakon da yake dauke da shi, to kuma ya isar da shi a fahimta shine ya kuma sa komai muhimmanci a wajensa. To kuma ana kira ga dukkan masu karantar da mutane, to yana da kyau lokaci bayan lokaci mutum ya rinka aiki da wannan ɗabi'a ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya gane da musamman malaman makaranta da suke yi wa ɗalibai lecture a jami'o'i ko a kwalejoji, masu zuwa suna yi musu dictation kana yi da sauri, wani malamin ma dan saboda keta ma ba zai daga murya ba, na ɗaya kenan. Na biyu kuma da mun baka ita ma ka ce me yace ba, shi ba a dadu shi baya, sai dai ka rike biro yanda ka san mala'ika aka turo maka yana gaya maka saƙo, ba ruwansa kawai zai zo ya magana sani kuma ba zai yi a nitsi ba da gaggawa zai, sai dai ka rinka yi kana caccafka a zo jarabawar ka rubuta masa haka a caccafke, kai baka gane ba shi ma bai gane ba, saboda keta ce a cikin zuciyarsa, burinsa shi a ce shi shi ne, kai kuma idan kwafar da kai kar ma ka zama wani bahaushe kenan mai ban haushi. Kala haddasana Sufyan ibn Wakiya, kala haddasana Jumayya ibn Umar ibn Abdurrahman al-Ajli, قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن ابن علي قال سألت خالي هند ابن أبي هالة, خالي كاونا ناجي كاونا أنغانيكو ناجي كاونا ينا ينا فدا وكان وصافا mutum ne mai iya sifanta abu, faƙultu sai na ce da shi sifli mantika rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, do Allah ka sifanta mun yaya Annabi sallallahu alaihi wasallama yake magana. Tambayan wannan bawan Allah aka yi yayi bayani akan sifar maganar Annabi, mantikinsa daga nutuki na baka yantiku nutqan, yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama متواصل الأحزان دائم الفكرة ليس له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتته الكلام ويختمه بسم الله تعالى ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا المهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم زواقا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا تغضبه الدنيا كما تغضب غيرني لا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه صلى الله عليه وسلم ولا ينتصر لها إذا أشار أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، وإذا غضب أعرض وشاح، وإذا فرح غص كغض طرفه، جل ضحكه التبسم، يفتر عن مثل حب الغمام. وأن حديث إمام الترمذي يروي توشي الله يكرم مسا رحمة الجنكي من رواية أنا سفنت عن النبي صلى الله عليه وسلم وماذا شنك لي سفنت أبا السيد كارد مولى أبو بوام السيوة يتشي مذان الله دي صلى الله عليه وسلم واتو متني وديك متواصل الأحزان أبنى كي نفيد متواصل الأحزان واتو مي يوان شرو غالبا أنا بذا غنش شرو أغلب حاله السكوت kai kace yana cikin damuwa ne ba wai damuwa yake ciki ba duniyar ce yake tunanin hadarin ta da kuma irin abin da bawa zai fuskanta a lahira da irin nauyin da Allah ya dora masa ya isar da shi da kuma irin yadda al'ummarsa za su zo su rayu a bayansa da irin tanadi da ubangiji yayi wa wanda suka bi shi da kuma tanadi da yayi wa wanda suka fandare masa a matsayin sa na shugaba wanda yake Raufur Rahim ne bil mu'minina Raufur Rahim harisun ala al mu'minin mai kwadayin alheri ga mu'minai dole ya zamanto tawilu sakti ko tawilu sukuti shuru din nan da yake annabi wato shuru ne na tunanin me yake kaiwa da komowa kuma ana so mutum ya zamanto mai yawan tunna lahira mai yawan tunna lahira jama'a duk wanda yake yawan tunna lahira to aikin sa yana kyau duk wanda kuma baya son tunanin lahira baya son mutuwa to wannan aikin sa baya kyau saboda duniyar ce za ta aure shi auren da ba zai iya sakinta ba shi yasa mutum ya lazimta wa kansa tuna Allah idan wani ya mutu ka shiga damuwa ka ce ah yanzu fa da ni ne ko sai ka duba me ka aikata a baya yau in a ce yau Allah ya dauki ranka yau ka mutu la ilaha illallah astaghfirullah yau din nan aka ce yau ka mutu yau in ka mutu to me kake da shi da zaka fuskanci ubangijinka rabbul izzati ka rinka wannan tunanin zai ce maka ma ba wai ya zama kai kullun duniya ce a gaban ka ba kullun duniya ba ka so a maka maganar lahira akwai wanda ko mutuwa ba a ambata a gidajensu a yi maganar mutuwa saboda gaba ɗaya ya gama rungumar duniyar in kai mai maganar mutuwa ma to ba ka son sani wata mata ta ce ta yi wa mijinta wa'azi alhaji a ji tsoron Allah a tuna mutuwa sai ce a ni kike wa fatan mutuwa na sake ki ashe wai shi dabi'arsa ba a ce masa ya ji tsoron Allah wai zai mutu ba a ce masa zai mutu wai duk wanda ya ce masa zai mutu wato yana fatan ya mutu kenan haka ya sallame ta ta kama gabanta to kaga wannan akwai rafkana akwai shagala akwai shiga cikin rudu da dimuwa a cikin rayuwa Allah ya kiyaye mu jama'a ku cinna lahira yasa annabi yace ku rinka ziyarar kabari zurul qubur fa innaha tudhakkirukum al-akhira ku rinka ziyartar makabarta haka annabi yace haka kawai mutum ya buga abun hawan sa ya tafi makabarta ka je ka gaida mutane ka gaida yan uwanka da suke kwanci a cikin rami wanda kai ma kana hanya wallahi assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insha Allahu bikum lahiqun amincin Allah ya tabbata a gare ku gidan mutane muminai mu ma insha Allah muna nan za mu riske ku yayin da kaje ka ga mutane a kwance iya ganin ka kuma kai ma ka san wata rana ramin kai na nan gurin akwai tukwanen ka suna nan a zaune wallahi suna nan suna jiran ka kuma masu binne ka suna nan mutane ne za su binne ka ba aljanu ba masu maka wanka suna nan likabanin da za a daura ka a cike na nan duk Allah ya sani to ka rinka yi wa kanka wannan tunanin dan uwana to wannan shine hikimar da yasa manzon Allah ya zama mutai wasilul ahzani Allahumma ighfir lana warhamna da'imal fikrati manzon Allah mai yawan wato dawwama ne akan tunani tunani idan ka ganshi irin mutanen nan da ka ce wani amma kana tunani ko na gaya muku akan me yake tunanin da ni ne da kai mu da zamu zo a baya mu yake tunani saboda yana kwadayin alheri gare mu sallallahu alaihi wa sallam bai da wani hutu laysa lahu rahatun kullun akan tunanin Allah yake tawilus safsi mai tsawon shiru ne ma'ana shirunsa mai tsawo la yatakallamu fi ghairi haja manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam baya magana ba tare da bukata ba idan kaga yayi magana to ana da bukatar magana amma haka kawai ta surutu ba da bukata baya ba irin mu bane da mutum zai zo yana da majalisa daman ta surutu ne majalisa kawai din ranar da ma bai zo sai a ce hawa wurin nan ba dadi wallahi saboda mai surutun bai zo ba ka je ka karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi magana akan sifar yan wuta masu yawan surutu alamar dan wuta mai yawan surutu surutu mara amfani mai dumi ai ta zuba ta magana baya iya wuta wani ban kuna zaune da shi ba zai bari kai magana ba wallahi sai awa biyu uku yana surutu kuma kayan banza surutun banza mara amfani so kiburu su hauka kurum kaka yadda ka subanci da wannan ya zamanto maganar ka tana da tsada yawunka ba haka kawai yake zuba ba in dai kayi magana to tana da amfani lalle akwai abin da zaka isar ko amfanin duniya ko na lahira amma zama haka kawai ta surutu dan amore surutu a ka zama cikin asarsaruna almutashaddiqun kenan da annabi ya faɗa cikin sifar yan wuta in an ce asarsar shine mutum mai yawan surutu ko yaro ne kake da shi mai yawan surutu ka rinka kwabansa haka akwai yaron da zaga surutun sa yayi yawa amma yanzu har yabo ake ai mai magana ne mai magana ne mai matsala ne kenan wallahi dawilu sakcin nan yafi saboda abin da yasa wani abin da za ku fahimta iya yawan surutun ka iya yawan lissafin hisabin da za a yi ba da za mu iya gwadawa malam da sai ka gwada wata rana ka samu abin rikodin ka daura shi a jihunka ya maka rikodin ɗan surutun da kake a yi ne don Allah ka gwada wata rana tun daga kai sallah asuba yi rataye shi a jikinka aikin sa rikodin ne kawai in za ka kwanta bacci ka shi shi amma in dai kana farke bude shi har zuwa isha sai ka ce alhamdulillah kai riwanin din sa ka ji abubuwan da kake faɗa a lokacin za ka yi wa kanka hisabi wanne ka faɗa Allah ya yarda da shi wanne ka faɗa Allah bai yarda da shi ba wannan shine hasibu anfusakum qabla an tuhasabu mun sha faɗa muna maimaita mutanen da ake cewa ai ba ai da magana ai shuru-shuru ne da shi wallahi wannan sun fi samun sauƙin hisabi ko a kiyama saboda shi bai ma zo ya ta surutun ba wallahi sai ka ce mala'ika mai rubutu zai rubuta masa ko airport aka je wanda bai da kaya daga shi sai har luggage ɗinsa yanzu ake mai screening zai shiga jirgi kawai saboda bai da wani kaya amma wanda ya lodo kaya fa ya ɗauko magi ya ɗauko garin kwaki ya siyo goro ko ba ya ɗebi kilishi ya ɗauki kuka ya ɗauki fatu ya ɗauki menene ya ɗauki kaya ga tsummo kara ga wane ne har doya ne duk zai ɗiba saboda zai tafi wata ƙasa idan an ga shirgin kayan sa sai an tsaye da shi an masa dogon lissafi da hisabi, to haka a kiyama ake. Nas'alullaha salama, manzo Allah baya magana ba bukata. Yaftatihul kalama wa yaktimuhu bismillahi ta'ala, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bude maganar sa kuma yana rufewa da bismillah. Allahu akbar. In dai zai magana sai ya ce bismillah, kuma in zai rufe kuma sai ya ambaci Allah, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wannan shine abin da annabi ke rufe zance da shi. Kaga ya ce bismillah, da ya gama sai ya ce subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Kun san amfanin wannan addu'a? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya zauna a wani wuri, hadisi sahihi, man jalasa ko nazala manzilan ko jalasa majlisan ko qa'ada, wanda ya zauna a wani mazauni da zai tashi daga inda ya zauna sai ya faɗi wannan addu'ar subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Idan yayi wannan abun, ya faɗi wannan addu'a, manzo Allah ce duk zunubin da ya dauka a wannan wurin an yafe mu. Ko ina ne, a dandali ne, a majalisi ne, a kasuwa ne, a office ne, wurin karatu ne, wurin menene, wani meeting ne, wata tattaunawa ne, a shagonka ne, in dai za ka tashi daga wannan wuri da ka zauna, abinda manzo Allah ya karantar da mu sallallahu alaihi wasallam a faɗa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, garanti Allah ya yafe ma zunubinka. Amma yanzu waye ya kiyaye ta sai kaɗan, waye haddace ta sai kaɗan, mun dai iya zama mu ita surutu a wurare, mutum ya zauna ya awa uku yana sabawa Allah, duk maganar da ya faɗa galibar sabon Ubangiji ne, amma bai iya wannan addu'ar ba. Kaga da ya iya, da ya samo wa kansa ne wata hanya ta samun kankarar zunubi. Shi yasa ilimi yana da daɗi, zama wurin karatu yana da amfani, saboda za ka samu kalma guda ɗaya da za ka riƙe gaba ɗaya rayuwarka sai ta yi amfani. To shi yasa za ka ji ko karatu aka yi, idan za a tashi addu'ar da ake yi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, kai ya tabbata har alwala. Alwala idan annabi ya zauna ya yi alwala, duba ɗan zaman alwala kafin ya tashi sai ya yi wannan addu'ar. Ita ce addu'ar da kana yi ta Allah yana yafe ma zunubinka. Allah ya bamu ikon ɗabbaƙawa. To wannan shine yana buɗe maganarsa da ambaton Allah, yana kuma kammalawa da ambaton Allah, don shi na Allah ne. Wa yatakallamu bi jawami'il kalim, manzo Allah yana maganganu wasu dunƙulallun maganganu, shine jawami'il kalim, abinda ake nufi wato al-kalimatul qalila al-jami'atu lima'anin kasira. Manzo Allah maganganunsa sai faɗi kalma kaɗan amma yana da ma'anoni mai tarin yawa. Kalma ɗaya idan ya faɗa, in ka fasa baƙin za ka ga yana ba da ma'ana mai yawan gaske. To shi haka ɗabi'arsa take, yana dunƙule magana sallallahu alaihi wa sallam, kuma maganar wacce take mai ma'ana. Kalamuhu faslun, maganar manzon Allah a rarrabe ne kamar yadda muke bayani. La fudula wa la taqsir, babu ƙari, babu tauyewa. Kalmar fudul, zance da bayi da amfani. La fudula, baya yin magana mara amfani wanda za a yi tai. Wala taqsir, kuma baya yin magana ya tauye magana a ji ana buƙatar ya kammala bai kammala ba, baya yi. Laysa bil jafi walal muhim, annabi sallallahu alaihi wasallama ba jafi bane. Ka san jafi irin mai kakkausar mu'amala ɗin, ghalizu taba, ce kai ai wani makaddan mutum ne ba ida dadin sha'ani na san akwai wadanda su kuma abinda suka samu kwarewa akai kenan karabu da shi ba ida kirki kuma wannan yaftakhir bi sayyi'ul khuluq mai mummunar dabi'a malam to annabi ba jafi bane yanzu an gane jafi ko bai da mu'amala mai kyau halinsa mara kyau to annabi ba irin waɗannan mutanen bane yanzu akwai mutanen da kai malam Allah zai gyara wani halin ku ji da kyau akwai mutanen da wallahi daidai da a gidansu ba za su ci jarrabawa ba gidansu assessment a ce iyalinsa su yi assessing ɗinsa me assessing a karanta mutum a fitar da abubuwansa masu kyau a ware al'amuransa marasa kyau akwai wanda wallahi idan dai matansa da 'ya'yansa ne za su ba shi makin a kan mu'amalarsa wallahi dai shiga wuta bai da kirki ja'zariyun jawwan sayyi'ul khuluq ghalizu taba bai da hali mai kyau ko jiya wani dan uwa yana bani labari wani malami ne a wata makaranta yana karanta ya ce yana ta wa'azi akan mata ba su da kirki halin su bai da kyau su bi maza suna da kaza da sauransu wata mata kawai babbar mace ce tana kada kai take cewa ya akaram kallahu kai dai kai karatun ka dai akwai nau'i na yarinta dai da rashin gogewa da sanin harkar iyali a tattare da kai to malamin ko aure bai yi ba tace wannan babin wannan lamari na harkar zamantakewa da maza na aure a gida kai dai ka karanta hadisi kai bayani kurmi amma sanin abin da ke cikin gida halin mutane ba kyau ba naka bane sai dai in ka shiga kuma ki kuna ta magana maza tace akwai wani namiji mai kirki ma na'am kai mata uzuri Allah ne ijin rabe ta da wani karfan kafa zafin rai da damuwa yasa saboda tana tuna gida kaga waye wai zai zo ya yabon mata wai miji wai ya ce wai namiji wai kaza ya yabe shi wanda ita gashi nata yana gana mata azaba ya tara mata ƴaƴa ba za ta iya fita ba sannan kuma in ta fita ma ba inda za ta sa kanta yana kuma gana mata azaba akwai masu dukan mata duka wala kuji akwai ɗalibar da take min fatawa take gaya mutum ce malam duka tace wallahi sai ya saka a ɗaki ya rinka dukan ka na ce duka ita ce wallahi wannan ai mai sauki ne ma saboda lalacewa tace wallahi a gaban 'ya'yanka ai na gaya muku akwai yaron da ya zo nan masallacin nan wannan wanda muka baro din nan wallahi daga wani gari ita ku ya ce haka ita wobe da ku bai kawai zuwa ya zo ya same ni ya yi min fatawa ya ce ubansa ne yake dukan mahaifiyarsa ya ce wallahi sai ya buge shi ya ce ya zo ne kawai ya yi min bayanin mai ake ciki a bashi fatawa ko ma je mamma ake shi na ce a ba haka raye ya ce a gabana yake sa mahaifiyata ya ci kuskura ta yi rinka dukan ta ya ce wallahi ba zan kyale shi ba me ya jawo wannan ka zo saboda mummunar ɗabi'arka ka sa ɗanka ya rena ka ka san malam akwai wanda yake zuwa yake shawartar ƴaƴansa cewa zai saki matarsa ɗanka ta zo ka ce wai zan saki wance me ya alaƙar ɗanka da matarka ustaz in ba so kake ya rena su ba baka da abokanai kai baka da iyaye kai baka da maƙota kai ka zo ka samu ɗanka ka ce wai kana neman shawarar sai za ka sake uwarsa saboda ba ta da kirki ko ka zo ka samu ɗan kishiyar wato mataka ka zo ka ce wai kana sanar da su kana neman ra'ayinsu za ka saki wasu ko kishiyar wasu haba ustaz wallahi malam za ka ga akwai mutanen da mutane ne a riga amma wallahi baki mutun fi mislahi bashar yanda kaga dabba ce kurin ta saka riga irin ta mutane akwai wanda baka taba ganin sa yana zaune a yansa yana hira da suwa baya yi ko irin dan rahama na daukan yara wasa da yara a zo wajen sa abun baya yi kai dashi babi kan nan sake wani ne ya shigo gida fa yanda ka san mutuwa ce ta sauka gidan shiru hasa an ce in mutuwa ta zo wuri shiru ake in an san da ita shiru wannan misali yanzu aku fahimce shi ne mage da bera ai mage ita ce mutuwar bera duk bera a gida in ya ji kukan mage shiru yake to shine ake cewa mutuwa idan ta zo wuri in an san da ita shiru ake to wallahi akwai masu gidan da babu jin kai a cikin lamarinsu yaransa ba su da ubuwa ba su samun falalan uba kowa yakan je dan zauna da babansa ya dan yi hira da shi ba baka za da sauransu shi baya yi mutum yakan dawo ya zauna da iyalinsa ya tara da su ya zauna su dan yi hira su tattauna ya ji matsalolin gidansa baya yi sai fada kurum fada ya tafasa kwanuka a gida shi bai zo su amma zai ragargaje su in an bata musu tsare akwai wanda wallahi ƴaƴan suke za su ke bashi hakuri in yazo yana fada ƴaƴan za su ce baba kai hakuri lamari ne na rayuwa baba sai kai hakuri ai ha ba baba ya wannan yana zagin matan sa kenan ƴaƴan su suna zuwa suna bashi hakuri jama'a wannan shine sayyi'ul khuluq to duk wanda yake irin wannan rayuwa tsakani da Allah yana dai zaune a cikin gini kurum amma bai dace da rayuwa mai dadi ba iyalinka annabi ya faɗa wa inna li ahlika wa li zawjika alayka haqqo iyalanka suna da haƙƙi akan ka ƴaƴanka suna da haƙƙi akan ka idan ka ga yana hira yana dariya to a majalisar su ne ko a kasuwa ko kuma a ofis yana da wurin zama da zai yi hira amma yana zuwa gida shikenan zai ɗauki matarsa zai kai ta unguwa tafiyar wajen awa guda har ta shiga har ta fita ba zai mata magana ba ko kula ta zai yi shi baya shi abu nan an yi magana ce a kai za su rena ka ba na san reni ni ba na ɗaukar reni ya ka yi shaga ka zauna da iyalinka ka zauna da ƴaƴanka tuntuɓe su me yake damun su ko ba ka bane ka zama bashush mai sakin fuska dahuk mai yawan murmushi da dariya rahim mai jin kai da tausayi sabur mai haƙuri halim mai juriya sakha mai yawan kyauta afu mai yawan afuwa wannan sifofi ne masu kyau da ya kamata ka sifantu da shi ya kai dan uwana na sha gaya mana amfanin karatu mai kokari mu dabbaka dukkan mu muna da laifi kullu bani adama khata haka annabi yace kowane dan adam yana da kuskure irin nasa kuma ba wanke mata nayi ba akwai lokacin da kuma zamu zo mu hau kan matan su ma amma magana ta gaskiya a wannan babin muna shiga haƙƙin iyalanmu da yawa muna shiga haƙƙin ƴaƴanmu muna shiga haƙƙin matanmu kuma annabi ya ce suna da haƙƙi akan mu to idan a gidanka za a yi maka jarrabawa ba za ka ci ba to yaya mu'amalarka da mutane a waje ka fadi a gida ma ka yi failing ka fadi internal defense ya za ka ci external ba za ka ci ba Allah gyara mana halinmu to kun gane laysa bil jafi ko to manzala ba jafi bane wannan shine ma'anar jafi walal muhin almuhin shine wato wulakantacce na wannan dama ba buƙatar sharhi ai mutum ne mai karama mai ɗaukaka sallallahu alaihi wasallam yu'azzimu an ni'ima
ɗabi'ar manzon Allah yana girmama ni'ima. Abu kaɗan za ka yi wa manzon Allah malam sai ya girmama abin. Babban abu ne a wurinsa, ɗan ƙaramin abu. Mutumin ƙauye zai kawo masa kyauta, abin da bai kawo ya kawo ba, sai ka ga irin hidimar da aka yi yake yi. Kuma annabi in kai masa wani abu sai ya san me zai kai ma ya saka kawo. Yanzu kamar misalin mutum wata rana ya zo ya ɗauki ribino na naira 10 ya baka, za ka yi buɗe baki. Sai ka riƙe wannan, yana da muhimmanci. A ji kana ba da labari, wane? Ba, ai wane mutumin kirki ne. Rana wallahi ribino ya bani naira 10. Ta'zimun ni'ima. Na'am. Dan wannan abin da ya baka shi yake da shi, kuma ka girmama, ka musunta abu. Ku zama masu kyakkyawan ɗabi'a, hali mai kyau, haka zama mai renako. Manzo Allah yana girmama ni'ima, wa in daqqat, komun ƙarancin ta kuwa shine daqqat. Kalmar daqqat a larabci tana nufin qallat, tana nufin saghurat, komun ƙarancin abu. Yana appreciating. Ba irin mutanen nan ne bane za ka taiwa mutum abu mai ma san kana yi ba. Dan mutunci za ka yi masa, wallahi bai san kana yi ba. Bai damu ba. Musamman mata ake zaune da su, ka kare rayuwarka da hidindimu a kansu, amma ba su san ma kana yi ba. Da wani abu ya zo ya gindaya, za ka ji jiki a hannunsu. La yazummu minha shay'an. Manzo Allah baya zargi, baya suka, shine zam. Baya sukan wani abu daga cikin ni'ima da aka masa. Ko ya yake, ko da baya ci, kamar yadda muka faɗa abinci, idan aka kawo masa ko baya ci, baya zargin, baya sukan abinci. In ishtahahu akalahu wa illa tarakahu. Idan annabi yayi sha'awar abinci sai ya ɗauka ya ci, idan baya so sai ya bashi. Ni ko ni da kai mu muka yi cefa nan, amma mu za mu zo mu yi zage-zagen. Mu muka yi cefa nan fa ba mai kyau ba muka kawo. A san abin da ka shuka shi za ka tarako. To amma wallahi muka sa matanmu a gaba muka rinka ragargaje su. Ya za a yi wannan miyar a kawo? Sai to mai gida abin da ka kawo kenan. Yau baka ba da ɗan ƙashin miyar ba. Ke ba ki da dabarun da ake na mata? Ki zo ki arhama a kan kalla wani dabaru kuma na mata bayan ba kuɗi. Duk dabaran mata ai sai da kuɗi ko ba ka ba. To haka muke. Sai dai Allah gyara mana halinmu. غير أنه لم يكن يذم ذواقا صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكسن شيئنا واتو زرجين إن أنشي ذواق أبن لا أكيد أنت ناوى كينا أبن أنت أنو إنو كونا شي كونا شا أبن لا أكيد أنت ناوى أجينا لكيس بايا زرجين سبايا سوكان سا wala yamdahu, kuma baya zuwa ya yabe shi iya uba, saboda abu ne na duniya wanda baya yi masa yabo sama da yadda shari'a ta ce. Ma'ana tsaka-tsaki yake, baya zuwa ya soki abu na ɗanɗanawa na ci, sannan kuma baya zuwa ya yabe shi ya zama ya fi komai a wajensa, ba ɗabi'arsa bane. Saboda abin da ya sa kenan, in yayi wannan kenan ya fifice wani abu na duniya yana son sa kenan. Kun gane? To kawai tsaka-tsaki. Kuma la tughdibuhu ad-dunya. Mai riwaya yace kaga wani wani ne fa yake ba da labari akan manzo Allah. Yace annabi duniya ba ta saki fushi. To Allah ya ba mu wannan kuwa. Mu kam ai yau ina hawan jinin mu da tashin hankalin mu duk akan duniya ne. Akan duniya ce kullum. A nuna mun waye wanda hawan jini ya kama shi saboda tsabar tsoron Allah, tunanin lahira ne kawai yasa jinin su ya hau. Eh? Wallahi malam duniya ba ta taba sa annabi ya yi fushi ba. Karab katab rayuwar manzon Allah, je ka duba hadisansa gaba daya, ba a taba samun yayi nuna bacin rai wai akan abin duniya ba. La wallah. Duk fushin da annabi yake da shi yana da alaka da lahira. Zaka iya wannan? To wannan shine koyi, shine sunna din. Ka nisanci duniyan nan, ka guje ta a karamin Allah. Kar ta dame ka, ba dai abin duniya ba ne. In sun yi duk abin da za su yi, ka yi ƙoƙari ka kore shi, ka ce duniya ce, mai ƙarewa ne. Ya Allah, da za ka yi mana wannan ni'ima da mun huta a rayuwarmu. Wallahi da an ɗauke maka nauyi mai yawan gaske. In dai duniya ba za ta ɓata maka rai ba, to wallahi ana maka albishir malan kana cikin wanda za ku samu dacewa da rahama. La tumdibuhu ad-dunya, baya fada akan abin duniya, baya shiga firgishi da damuwa akan abin duniya. In ya rasa wani abu a kasuwa, baya shiga tashi hankali. In ya rasa wani abu a ofis, baya shiga damuwa. A mu'amalarsa da mutane ko a makaranta bai samu wani abu ba, bai damuwa. Shikenan Allah zai kawo, haka duniya take. A hana ka a ba wani, wani lokacin kuma a baka a hana wani. Shikenan in an samu abinci a ci, in an samu mai kyau a ci, a gode wa Allah, a yi bauta. Idan ba a samu ba, a ɗauki wanda ba a samu ba, a yi amfani da shi, Allah sa albarka. Ba kun ji mun karanta ba, Annabi aka ce yana son nama, in ya samu nama ya ci, ya ci naman kuma ya ce ni ne shugaban ɗan adam a lahira ba da alfahari ba. Amma in sun gama ci sai ce to za a tambaye mu wannan a kiyama. La nus'alu an hadha yawm al-qiyama, akan wannan sai an tambaye mu ran tashi al-qiyama. Ai kun ji yana wannan. Amma kuma kun ji ai wani lokacin yakan fito yunwa ta kore shi daga gida. Kun ji wani lokacin yakan yi wata biyu a gidansa ba a dora tukunya ba. Ba a dora tukunya ba. Ana faɗin wannan hadisai ne saboda ni da kai irin yadda rayuwa za ta iya juya mana. Wallahi mutum zai iya wayin gari bai da naira ɗaya. Baka da naira ɗaya, baka da hanya ta ga matsaloli na gida in gaya maka. Ka rasa inda za ka sa kanka, shikenan ka yi haƙuri, kun ɗauki Ƙur'ani ya karanta, ka ce Allah ya kawo. Kuma wallahi zai kawo ɗin. To za ka yi rayuwa mai zaƙi, mai ɗanɗano, amma duk wanda yake tada hankalinsa akan tara duniya, ko kuma akan mallakar duniya, to abin ba a cewa komai. Sam Allah ya mana mai kyau. Wala ma kana laha, da abin da ke tare da ita ko take da shi. Amma manzon Allah fa idza tu'addi al-haqq lam yaqum li ghadabihi shay'un hatta yantasira lahu, idan an ketare gaskiya to fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fushin sa, in dai aka ketare gaskiya to baya tsayawa sai ya taimaki gaskiya. Yawwa, duk yanda aga yaga an keta alfarmar gaskiya to wallahi sai ya taimake ta, kai ma ka zama mai irin wannan ɗabi'ar. Kuma wala yaghdabu li nafsihi, mai riwaya ce Annabi baya yin fushi dan kan kanshi, personal interest nasa, wani abu private da ya shafe shi, shi wai yayi fushi dan wannan baya yi. Wala yantasiru laha, kuma baya wai taimakon wai akan kansa, ya daukar wa kansa fansa, la wallahi, sai dai yayi dan Allah. Idza ashara ashara bi kaffihi kulliha, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yazo yin ishara nuni to da tafin hannunsa yake haka, shine kaf, gaba ɗaya hannunsa yana amfani da shi wajen ishara, ma'ana mutum ne mai magana yana amfani da me, yana amfani da gabbansa, idan yazo nuni kuma tafin hannun gaba ɗaya yana nunawa da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wa idza ta'ajjaba, idan yayi mamakin wani abu, kalabaha, yana juya hannun, ma'ana wani abu in ya bashi mamaki sai ya juya hannun, mai kun ya fuskanto da shi haka to sai ya juya shi, ma'ana abun mamaki yana irin mai zan ce, wato irin motsin da yake yi yayin da yake ban mamaki, wani abun mamaki ya zo masa to yana amfani da tafin hannunsa yana juyawa sallallahu alaihi wa sallama. Wa idza tahaddasa ittasala biha, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan yana yin zance yana amfani da tafin hannun shi ne ittasala biha, yana ainihin wato kamar misali yana yin magana yana amfani da tafin hannunsa sallallahu alaihi wa sallam. Wai ana so a nuna mana complete yanda Annabi yake motsi harakat din shi, ittasala biha, yana amfani da tafin hannun. Wa daraba bi rahatihi al-yumna batna ibhamihi al-yusra, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ainihin wato amfani da ibham, wannan yatsarsa, babban yatsarsa wani lokacin cikin ɗabi'arsa, yana taɓa cikin hannunsa, tafin hannunsa, ar-rahatul yumna, tafin hannunsa na dama. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana amfani da ainihin wato babban yatsarsa na hagun ya taɓa ko ya buga cikin tafin hannunsa na
hagun sallallahu nadama sallallahu alaihi wa alihi sallama wa idha ghadiba a'rada wa shaha annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama idan yayi fushi ko sai kauda kai idan fushin yazo masa sai kauda kai shine a'rada idan ranka ya bace a gidanka aka maka Allah suka bata ma rai waɗannan al'umman da muke tare da ita muke tare da su mata yaya in suka bata ma rai tashi ka fita ka bar gidan kurin yana cikin i'rad dan gaskiya wani in ya zauna a gidan a bata maka rai kuma kana zauna a gidan kana ganin a matsayin kai ne oga kwata kwata a cikin gidan nan kuma a zo a maka rashin kirki to wani zai barna wani ai ya ce gaba dai kowa ma ya tattara kayan sai bar gidan nan haka ya faɗa ya kira ƴaƴa ya tsitsi ne musu albarka ya zaga ya tsutsura abin nasa matan ma ya kira ya ce in akwai wata wadda take da ita muka haɗa kuɗi muka gina gidan nan to ta zauna duk kowa ya fice ya bar min gidan wallahi kowa ya kora ya kori ƴaƴan har ƙanana da ake goya ya ce a kwashe masa kowa bai san ganin kowa matan duk su tafi ƴaƴan ma su tafi kowa ta ɗebi ƴaƴanta su tafi kaga ɗan adam ya zauna a gidan kuma kuma da kansu sai ya dawo da su wallahi ai tunda ka kuskure ka zama mutum ai ka shiga matsala da aka zo halittar ka sai ka ce su ne da kai ka zama bishiya ko to da ya fi maka sauki amma tunda ka zama mutum to baka da nutsuwa kuma wallahi rayuwa za ka yi a cikin gajiya laqad khalaqana al-insana fi kabad haka Allah ya ce kawai daman stress ne rayuwar duniya gajiya ce kawai dole a bata maka rai wannan matar taka dole sai ta bata maka wannan ƴaƴan naka dole sai sun kulla maka wani abin da za ka ji ba daɗi sai dai kai haƙuri to a araga shi kau da kai yake yi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa shah in an ce wa shah shine yana tsoratarwa akan mummunan abu hazzara min ash-shay'i kuma amma yana yin adalci a araga wa shaha ya kau da kai sannan kuma ya fadakar sannan yayi adalci a cikin fadakarwar tasa sallallahu alaihi wa alihi sallama wa idza fariha ghadda tarafuhu idan annabi yana cikin farin ciki wani lokacin to yana rufe idan shi farin ciki yakan sa shi ya dan sunku ya kai haka ya dan yi shiru haka yake sallallahu alaihi wasallama jullu dhahikihi tabassum mafirin jayin dariyar manzon Allah murmushi ne baya ka ihu baya yi na'am yakan yi dariya har a ga haƙwaransa su fito amma dariya da sauti gwaggwaggwaggwaggwa ka da ihu baya yi shi ce waye ta me yake cikin duniyar har da za a mata wannan dariyar ya ce ku yi kuka da yawa ku yi dariya kaɗan haka ya ce kukanku ya fi dariyanku yawa mu ku yau Allah ya fi mana dariyar ta fi yawa in ka ga na yi kuka asara na yi kurum haka halinmu yake yaftarru an mithli habbil ghamam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana ainihin wato yana yin wato dariya shine iftar yana dariya mai kyau ta yadda dariyar har hakorin sa yana bayyana kamar habbil ghamam kamar girgije wai dan a nuna mana ba wai baya dariyan bane yana yi amma mai kyau dariyar ba dariya kazantacciya ba irin wacce muke to saboda yanayi na lokaci za mu tsaya a nan insha Allah abinda muka faɗa ne daidai muna roƙon Allah ya ba mu lada na kuskure ko tuntuɓe harshe afuwa da rangwamen Ubangiji muke nema subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.